daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raruwa assalamu alaikum, yanzu ma dai sarfil hashin gumin ne daga nan birnin Washington DC tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar dai da aka saba a kowane daren Asabar Jummai Allah za ta gabatar mana da shirin tsuntsiya madaurin ki daya. Daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garbe kama da shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Babu Yakubu Makeri. Wani alƙalin kotun tarayya a nan Amurka ya yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin nan da ke kare bakin haure da ba su da takardar izinin zama na ƙasar, wanda aka shigo da su ƙasar tun suna ƙananan yara ta barauniyar hanya da ake kira DACA. Ya kuma zartar da hukunci cewa Amurka ta karɓi sababbin mutane masu neman shiga ƙarƙashin wannan shirin na DACA. A hali da ake ciki kuma wani alƙalin Amurka na matsayin gunduma John Bates a nan Washington DC ya tabbatar da umarni a jiya Juma'a, inda ya ba gwamnati nan da ranar 23 ga watan Agusta ta yanke shawara ko za ta ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin. A cikin watan Afrilu, Bates ya ba da irin wannan wa'adi na kwanaki 90 ga gwamnati ta gabatar da dalilan da ya sa take ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan shiri na DACA. A farkon wannan shekara, wasu kotunan tarayya a jihohin New York da California sun ba da umarni a ci gaba da shirin DACA, sai dai ba su ce gwamnati ta amince da sababbin mutane masu neman shiga cikin shirin ba. Hukumomi a kudancin Afghanistan sun faɗa a yau Asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyo bayan wani samame da ƙungiyar Taliban ta kai a wata tungar sojan a lardin Uruzgan. Kakakin rundunar sojan Afghanistan ya faɗa wa muryar Amurka cewa wata mummunar faɗa ta ɓarke biyo bayan mummunan hari da 'yan ta'addar suka kai a gundumar Chinarto. A lokaci daban-daban, babban 'yan sandan gundumar ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojoji 100 na ƙungiyar dakarun Afghanistan ne aka jibge a tungar, amma yanzu haka ba a san inda suke ba biyo bayan hari da Taliban ta kai. Aksar Muhammad ya kyauce zaton sojojin sun ba da haɗin kai ne ga 'yan ta'addan, kuma ya tabbatar da 'yan ta'addan sun rusa tungar sojin. Wani kakakin 'yan ta'addan kari Yusuf Ahmadi ya ce waɗannan manyan hare-hare da Taliban ta kai ya yi kace-kace da tungar dakarun Afghanistan, kuma sun kashe sojoji 55 kana suka kama wasu guda 6. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara himma ga ayyukan da take yi na taimakon rayuka kusan mutane miliyan 1 da rikicin kudu maso yammacin Habasha ya raba da muhallansu. Kana ta kira ga a gaggauta da aiwatar da shirin sulhu domin kawo ƙarshen tankiya a yankin. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran Andre Mahichich ya ce arcewa daga matsugunai da ya kamari a cikin watannin Yuni da Yuli ya biyo bayan rikici ne da ya bazu da kuma mummunan cin zarafi da ƙungiyoyin 'yan bindiga suka yi. Ya ce mata da yara da suka ga yadda rikicin ya yi ya shafi ƙwaƙwalwansu. Ya ce galibin waɗanda suka arce ba su ɗauki komai ba sai ransu, iyalai sun rabu da juna. Cunkoso kuma na mutane a wannan sansanin 'yan gudun hijiran yana yin barazana ga rayuwar jama'an. Mahaicinci ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana da rukunin masu kai ɗaukin gaggawa a wurin domin kimanta halin da ake ciki. Kana sun ƙara himma wurin raba kayayyakin taimako ga waɗanda suka rasa matsugunan nasu. Ya ƙara jaddada muhimmancin aikin taimako da kuma shirin sulhu da gwamnati ke jagoranta. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kira ga ƙasashen duniya su ba da haɗin kai ga tabbatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa. ita Pyongyang a halin yanzu dai ta ce ta shiga fargaba ne dalilin wasu haloli da Amurka take nunawa akan shirinta na kira makaman nukiliya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kasashen duniya a yau Asabar da su tsaurara matakan takunkumi a kan wannan kasar da ta kebe kanta. Kalaman nashi sun biyo bayan wani kashedi ne da Majalisar Dinkin Duniya ta yi cewa duk da takunkumi da aka dora wa shirin nukiliyar Koriya ta Arewa tana ci gaba da kirawa. Pompeo ya nana ta muhimmancin tabbatar da matsan lamban diplomasiya da na tattalin arziki don cimma wannan manufa ta wargaza shirin nukiliya wanda ita Koriya ta Arewa din ta amince a baya. A wani martani, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya ce kasarsa ta yi tsayin daka kuma ta himmantu wurin aiwatar da shirin wargaza makaman nukiliya.
Labarin duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. To masu sauraro yanzu kuma zamu koma gefen baiwa Jummai Ali Fili don ta gabatar mana da shirin mu na gaba.
Tsiya madaurin ki daya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya wanda aka ce yafi zama dan sarki. Rahotanni na bayanin cewa tun watan Janairun shekara ta 2018 mana kenan akalla mutane 371 bata gari dauke da mukamai suka kashe a jihar Zamfara. Arewa maso yammacin Najeriya a yayin da suka lalata kauyuka da dama. Mai magana da kungiyar Amnesty International ya faɗa wa jaridar Daily Trust ta yanar gizo cewa rashin zaman lafiya da tarzoma suna ta ƙara kamari a jihar Zamfara. Domin kuwa kusan kulli yomin ake kai harahare ana karkashe mutane da sace su da kuma yin awon gaba da dukiyarsu. Buku da ƙari kuma suna lalata kauyuka da dama. Al'amarin ya sa mazauna kauyuka kasancewa cikin zillimi da fargaba da tsoro a kulliyoma. Wannan rikici ne da ake ganin kusan an mance da ita ko kuma ana watsi da aukuwarsu. Misali, a ranar 20 ga watan Yuli, an kai hare-hare a kauyukan Mashema da Kwashabawa da wasu gundumomi a ƙaramin hukumar Zurmi. Aka kashe akalla mutane 42. Mutane akalla 18,000 na waɗannan ƙauyukan sun gudu sun fake a wasu wuraren. Washegarin akwai wannan al'amari aka sace mutane 15 a ƙaramar hukumar Maradan. Ɗaukin da sojoji suka kai ya kasa magance wannan matsala musamman a yankunan karkara na jihar. A makon jiya kun ji ra'ayin wasu mazauna jihar Zamfara akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Da mu ci gaba da gabatar muku da waɗannan ra'ayi a yau kamar yadda wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna ya samu mana.
Sunana Muhammadu Kabiru Umar a Gusau jihar Zamfara. To ni dai abinda nake tunani wanda zai iya kawo muna zama lafiya a wannan ƙasa tamu shine farko yin adalci tsakanin shugabanni da kuma inda suke shugabanta. Sai kuma na biyu su shugabannin jagororin ya zamanto cewa duk abin da sun kazo da shi wanda ya shahi doka ko kuma abin da ya shahi bada umarni to ya zamanto cewa bin dokan nan da kuma umarnin da suka bada ba ya takaita bane kawai kan waɗanda ake jagoranta zai iya shahuwar har wanda ya kafa dokar. Su kuma al'umma ya zamanto cewa sun zama masu biyar doka da oda duk da cewa duk duniya an shaidar da cewa al'umman Najeriya mutane ne masu kokarin biyar doka da oda. Don haka su gudunmuwar da su kuma waɗanda suke mabiya za su bada shi ne ya zama kamar da na faɗa farko su zama masu biyar doka da oda sannan kuma a yi masu adalci don duk lokacin da mutum yana ganin cewa wane kaza ne ni dan ƙasa ne shi dan ƙasa ne amma tsakani na da shi akwai wata tazara wanda kuma tazaran nan ba don wani abu yasa yahi ita ba don yana dan gidan wani wanda ya cancanta a ce abun da ya samu ni ma na same shi matsayin shi na dan kasa ni ma matsayina na dan kasa to in anka kwatanta wannan to mu kuma dole ne gare mu waɗanda suke mabiya ne mu bada gudunmuwa domin a samu zama lafiya don in anka bibiya mafi yawan inda ake samun tashi-tashin hankula ga waɗanda ake jagoranta ne waɗanda ba ɗiyan wasu bane saboda mi saboda ba a yi masa adalci ba
ni sunana Mande Wanke bakin abin da zan ce ni fa kan ubangiji Allah shi mana maganin wannan al'amari sannan muna da goyon baya ga shugaban kasa game da tashi tsaye da yayi ne ya taimaka mana da a taimaka mana tsaro ya samu nan jihadi sannan muna du'a'i gare shi Allah ya saka mai da alheri sannan ku Allah shi kara masa lafiya sai abin da karin goyon ba mu du'a'i Allah shi kara karu mana tsaro ga jihadmu da zama lafiya
sunana Alhaji Muhammadu Kaminu mai gidan buredin cincin na 707 dake nan garin Gusau gada biyu wannan matsala na yanayin harka na tsaro gaskiya kowa yana daidai kokarin sa shi shugaba gwamna yana daidai kokarin sa jami'an tsaro ma suna daidai kokarin su mu dai fatan da zamu ubangiji Allah ubangiji ya kawo mana lafiya da zaman lafiya su kuma masu wannan abun Allah ubangiji ya shiryar da su ya sa su gane hanyar gaskiya su daina wannan abubuwan gaskiya gudunmawa da al'umma ya kamata su bayar addu'a addu'a ita ce game da komai maza da mata manya da yara addu'a ya kamata mu tsaya da ita duk bawan da ya mika kukansa ga ubangiji insha Allah Allah zai amsa masa
ne ne Yusuf Adamu chairman gusau gaskiya ne to ni matsala guda wanda naka ganin za abi a samu mahita ita ce a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala a ci gaba da addu'a da istighfari don Allah shi ke kawo damuwa kuma Allah shi ke yayi ta don shine nake gani ita amma ita
sunana Mallam Aminu Liman wayin ga matsaloli ba wai Najeriya dai bane abu ne wanda ya shahi duniya gaba ɗaya saboda lokaci ne wanga ƙarshen duniya to tashi-tashi hankula za su yawaita to shawarar ta anan ne gaskiya mafi yawanci rashin harkokin yi yahi yawa ga al'umma domin mi shi wani yana da hankuri in wani abu ya samu ya hankuri wani kuma ba zai hankuri ba don wani da ya rasa to gara ko wani hali zai shiga ko ku sa al'umma ciki yana ya shiga gaskiya ni shawara ta ga gwamnati to a duba a gani ya kamata tallafin da ya kamata a al'umma
sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka Jummai Alice daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali kasa za ta ci gaba Allah ya sa mu gane a huta lafiya
kallau yau lafiya lalle to tarallu muke Allah kuwa shine durdaya lalle bar bambanci na kabila ko addini ku tuna na lafiya al'umma ta kasa kungiya zaman lafiya shi da cigaban Najeriya ku kan karin zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
Najeriya ku tuna na lafiya al'umma ta kasa
a gai da jami'ai to shirin tsuntsiya madaurin ki dai kenan aka saurara yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya tafi hutun kwana 10 a London, inda mataimakinsa Yemiyo Shibajo ya zama mukaddashi. Gwamnatin Bola ya zama cikin gwamna na uku da suka fice daga APC da sauyin ya hada da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki.
To participate in their anniversary and they possibly to visit White House here in the
Ganawar shugabar muryar Amurka Amanda Bennett da masu sauraro a Abuja a yayin da ta kawo ziyarar aiki ta wuni uku a Najeriya.
Sunana Adamu Ibrahim Yanya. Wallahi I very happy. Na ji daɗin wani abin da ya faru yau kuma na fata Allah ya maimaita mana irin waɗannan abubuwan.
Inda Muhawwau Abubakar Masaka, Emilodar Sudu Radio VOA Hausa. Ina ma mutanen VOA Hausa barka.
Fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Buhari da alhakin tura kudirin dokar taƙaita ƴancin ƴan jarida. Shugaban NTA Yakubu Muhammad ya ce a rika taka tsantsan da labaru.
In ta san zai haddasa wani rigima to ya kamata ma ka dakata tukuna.
An tura sojoji da jiragen yaki don yaki da yan bindigar zamfara. Nasiru da Mali kai marar Amurka daga Abuja.
Yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ɗan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabara Muhammad ɗan Amariya daga Bauchi da kuma Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga garin Kaduna wanda zai sake gabatar da kashi na uku na jawabinsa. Ga Rabara ɗan Amariya.
Mai sauraron wannan shiri, assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan lokaci. Wannan bangare namu na Najeriya wuri ne inda ke cike da musulmi da kirista. Dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa ita duniyar da kake zaune a cikinta kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya nan da zaka bar duniyar. Don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka a tsakanin nan kayi komai da tsoron mahaliccinka. Akwai shari'ar Allah tana jira. Lokaci na zuwa da zaka ba da lissafi a gaban mahaliccinka. Don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba. Abu na biyu addu'a, wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancin sa. Wajibi ne ko mu Kirista masu bin Almasihu ko ƴan uwanmu musulmi dukkanmu mu duƙufa ga yin addu'a. Wannan shi kai mu maganar mu ta uku. Maganar mu ta uku. Magana ta uku kuwa ita ce kai dan kasa a matsayinka na dan kasa ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya ba mummunar manufa ka je ka bi ka'idar da aka ce ayi ka ce to ya Allah sai me ya saura sai abu na hudu. Abu na hudu shine tawakkali ga Allah. Tawakkali ga Allah ma'ana ya Ubangiji Allah kai mai zaben sarauta wanda ka zaba ya Allah na roƙe ka ka tausasa zuciyata ka bani ikon da zan yi biyayya. Abu na gaba banda mudguna ma kowa karka zargi wani karka turi wani musamman ƴan uwanmu samari matasa majiya ƙarfi ƙarfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne ƙarfi ne na bautar Allah ku bautawa Allah da ƙarfin amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan takibi ka bar wa Allah. Dukkanmu ai wata rana sai labari mun koma ga mahalicci kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi. Don haka bari a ji tsoron Allah, ayi addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya, ayi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne ni na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini. Mai sauraro ina cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga kasar mu ta Najeriya musamman arewan Najeriya.
Shi ma Sheikh Almadani ya ce ya kamata abu komai a hankali kuma da natsuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna. Ita kuwa duk wasu kungiyoyin da ke tunanin ta da kayar baya don me kaza watakila ba za su iya samun cin nasara ba, kuma sai ya zama aikin su ya tafi haba'an manzura. Tsari a rayuwar addini tsara ta ake yi, sannan kuma tsarin nan ba nake tsara ba kai ba, dama can a tsare yake, ni da kai namu shine mu bi, mu yi mu tambayi malamai ya ake bi, in sun dora mu akai sai mu bi, daga nan mu samu cin nasara. Amma duk wani mai tada kai ba da zai yunkura ya ce yana ganin jama'a yanzu bari ya kamata yayi kaza, sawun a Enugu yake, a Port Harcourt yake, a Ilori yake, sawun a Lagos yake, sawun a ina yake, to wataƙila ba zai samu komai sai dai kawai ya tada mu daga baccin da lokacin tashi mu bai yi ba, ya tsoma mu a cikin ruwan da ba za mu iya tsallakewa ba, daga baya kuma ya koma yana ƙara in an matsa mai tsallake bar kasar. Yau jama'a nawa gare mu da aka kashe wanda ke sun tafi lahira, da zaka tambaye su me ka aka kashe ka wallahi bai sani ba, da zaka tambaye wanda yake san kai me wane ya maka yi shi ma bai sani ba. To a haka muke so mu dinga zama cikin duhu, duhun da babu gida ga babu gida baya, ya ku bayan Allah don Allah mu tsaya mu yi tunani mu ji tsoron Ubangijinmu, mu tausaya mu junanmu. Ba dole bane sai na ce maka na iya aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba, tausayin junan nan fa wajibinmu ne. Ba a tausayin juna ko da baka wahala, ba a tausayin juna da azabtar da kai, ba a tausayin juna da sata, ba a tausayin juna da kisan kai, ba a tausayin juna da yin albazaranci, ba a tausayin juna da kashe da kusurani, ba a tausayin juna da abin da Ubangiji bai ce in yi ba. Ashe abin da ya kamata mu aiwatar ɗan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa, mu yi kokarin samun bibiya, mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani, da mu da wanda ba mu sani ba. Haka manzon Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba. Idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai, to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba. Ya ku bayin Allah mu sujuna, bayin Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmuwa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba. Bayin Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmuwa ga dabbobi. Kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki, musulunci na cewa mu yabe shi, saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matuƙar ya yi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba. Saboda haka ‘yan uwa bayan Allah mu yi ƙoƙari mu so juna. Ai da muke magana arewacin Najeriya, duk lungun da ka sani da zaune muke da juna, musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajenmu gaba ɗaya a haɗa muke da juna. Ga ɗakin wannan, ga ɗakin wannan, wannan za a yi coci. Sai ya ce maman wane da Allah tsare mu ɗaki na inda dawo. Sai je masallaci ya ce tsare mun kayana, a kasuwanci mu duk haka muke. Muna zaune ba tashin hankali, ba faɗa ba komai, to me ya kawo rikici yanzu? Wai mu ɗin ba mu ne aka haifa ba shekarun jiya da yamma? Kuma wa'innan ba su ne aka haife su ba shekarun jiya da yamma? Ashe wanda ya haɗa mana rikicin wataƙila ya ɓoye. Amma mu bincika za mu gano shi, kuma shi ke shan jininmu, ta nan yake samun kuɗi yake rayuwa. Wataƙila idan muka zauna za mu iya gina ƙasarmu ta hanya mai kyau, za mu iya samun cin nasara, za mu iya samun ci gaba, za mu iya samun haɓaka ƙasarmu, mu samu ruwa, mu samu wurin shuka, mu samu wurin noma. Ba sai mun nemo daga waje ba, ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kai shi mun wadatu, ba sai mun nemo wajen wasu ba. Kayan noma na abinci muna da shi, injina muna da su, kayan ban ruwan muna da su. Al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu, muna ɗabi'un ƙwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba. To duk irin waɗannan abubuwa ga baki ɗaya ɗan uwa, idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su, to za mu samu cin nasara. Allah ne ke roƙo ke nake mu.
To nan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaiyi da Ibrahim. To jama'a, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a taƙaice.
Kasar Kamaru ta naɗa tsohon ɗan wasan Real Madrid da AC Milan Clarence Seedorf a matsayin sabon mai horar da ‘yan wasan ƙasar. Haka ma an ɗauki tsohon abokin wasan sa Patrick Kluivert a matsayin mataimakinsa. Za a bayyana tsohon wa'adin kwantaragin da za a ɗauki Seedorf wani lokaci a cikin wannan watan. Seedorf ɗan shekaru 42. A can baya ya yi aikin zama koci a ƙungiyoyin AC Milan da Deportivo da kuma wata ƙungiya a ƙasar Sin, waɗanda duk ya yi aiki a cikinsu tsawon watanni shida. Seedorf zai maye gurbin Hugo Broos, kuma akalla yana da tsawon shekara ɗaya da zai ɗauka tare da ƙungiyar kafin somawar gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 da za a fafata a ƙasar ta Kamaru. Dan wasan gaba na Najeriya Ahmed Musa ya bar kungiyarsa ta Leicester City dake Ingila zuwa wata kungiya Al Nassr ta kasar Saudi Arabia akan kudin da ba a bayyana adadin su ba. Dan wasan mai shekaru 25 ya koma kungiyar Leicester ne a shekara ta 2016 daga kungiyar CSK Moscow akan kudi fan miliyan 16. To amma bayan jefa kwallaye biyu a cikin wasanni 21 da ya buga wa Leicester din, ta kuma bada shi ga CSK Moscow a zaman aro. Musa ya buga wa Najeriya wasa gasar cin kofin duniya da aka kammala a kasar Russia, inda ya zura kwallaye biyun da Najeriya ta yi galaba akan kasar Iceland a matakin rukuni-rukuni na gasar. A ɗaya bangaren kuma shi kam ɗaya ɗan wasan Najeriya Alex Iwobi tsawaita takalidar sa ya yi a kungiyarsa ta Arsenal ta Ingila tare da wani sabon kwantaragi mai tsawo. Iwobi ya koma kungiyar ta Arsenal ne tun yana ɗan shekara 9 da haihuwa, inda ya soma bugawa babbar kungiyar ta Arsenal wasa a shekara ta 2015 a ƙarƙashin Arsene Wenger. Shi ma kuma tsohon kaftin ɗin ƙasar Kamaru Samuel Eto ya bar kungiyarsa ta Konyaspor ta ƙasar Turkiya bisa yarjejeniyar fahimtar juna. Daga ƙarshe ɗan wasan gaba na Chelsea Alvaro Morata ya bayyana cewa yana nan daram a kungiyarsa ba inda zai je. An daɗe dai ana raɗe-raɗin cewa Morata ɗan ƙasar Spain na shirin barin Chelsea ɗin. Morata ya koma Chelsea ne a bara daga kungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain, inda ya sami lashe kofin FA da Chelsea ɗin a kakar wasannin da ta gabata. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gai da Murtala. Da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Wani alƙalin kotun tarayya a nan Amurka ya yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin nan da ke kare bakin haure da ba su da takardar izinin zama na ƙasar, wanda aka shigo da su ƙasar tun suna ƙananan yara ta ɓarauniyar hanya da ake kira DACA. Ya kuma zartar da hukunci cewa Amurka ta karɓi sababbin mutane masu neman shiga ƙarƙashin wannan shirin na DACA. A hali da ake ciki kuma wani alƙalin Amurka na matsayin gunduma John Bates a nan Washington DC ya tabbatar da umarni a jiya Juma'a, inda ya ba gwamnati nan da ranar 23 ga watan Agusta ta yanke shawara ko za ta ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin. Hukumomi a kudancin Afghanistan sun faɗa a yau Asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyo bayan wani samame da ƙungiyar Taliban ta kai a wata tungar sojan a lardin Uruzgan. Kakakin rundunar sojan Afghanistan ya faɗa wa muryar Amurka cewa wata mummunar faɗa ta ɓarke biyo bayan mummunan hari da 'yan ta'addar suka kai a gundumar Chinarto. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara himma ga ayyukan da take yi na taimakon rayuka kusan mutane miliyan guda da rikicin kudu maso yammacin Habasha ya raba da muhallansu. Kana ta yi kira ga a gaggauta da aiwatar da shirin sulhu domin kawo ƙarshen tankiya a yankin. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran Andre Mahichich ya ce arcewa daga matsugunai da ya kamari a cikin watanni Yuni da Yuli ya biyo bayan rikici ne da ya bazu da kuma mummunan cin zarafi da ƙungiyoyin 'yan bindiga suka yi. Ya ce mata da yara da suka ga yadda rikicin ya yi ya shafi ƙwaƙwalwansu.
To a gaishe ka masu raro da wannan mata ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yako Makeri da ita na gabatar da shirin da kuma Salamun Abo wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau, Mr. Phil Hashin Gumal nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.